Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19:31:49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sauran gidajen radio sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad da Lal FM da kuma Niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samu mu a tashar FM ta Alfa Radio dake Kumasi da kuma shafukan mu na voehausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkamu da warhaka, da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar Lahadi, sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma da farko bari mu ji yadda duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Kasar Koriya ta Arewa ta cece shugaba Joe Biden tana mai kashedi ga Amurka cewa za ta huskanci matukar bakin ciki bayan da fadar White House ta sanar da wasu tsare-tsare masu yawa akan shirin ta na diplomasiya game da Pyongyang. Sanarwar da wani babban jami'in diplomasiyyar Koriya ta Arewa ya fitar a yau Lahadi shine martanin farko da kasar ta yi ga sake duban manufofin gwamnatin Biden akan Koriya ta Arewa, wanda ya bayyana aniyar tattaunawa a zahirance akan makaman nukiliya da kasar. Kwon Jong-un, babban daraktan sashen kula da harkokin Amurka a ma'aikatar harkokin wajen Koriya ta Arewa, ya yi watsi da yadda Amurka ke tunkarar lamarin a matsayin nuna isa da kokarin rufe miyagun ayyukan Amurka akan Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Koriya ta Arewa. Ya ce Amurka za ta huskanci matsaloli kan matsaloli har ta gaza shawo kansu a 'yan lokuta masu zuwa idan Amurka ta tunkari hulɗarta da Koriya ta Arewa da irin salon da ya wuce, irin na zamanin yakin cacar baki. A jiya Asabar, babban wakilin Iran a tattaunawar nukiliya ya faɗa wa ma'aikatar yaɗa labaran ƙasar cewa za a dage takunkuman da Amurka ta ɗora wa mai da kuma bankunan Iran bisa ga abin da aka cimma a tattaunawar. Wasu ƙawayen Iran a tattaunawar da Faransa da Birtaniya da Jamus da kuma Rasha sun ce ƙoƙarin maido da Amurka a cikin yarjejeniyar nukiliya na yin tasiri ainun. Iran da wasu kasashe biyar sun koma kan teburin tattaunawa a watan da ya gabata a Vienna domin sake duban yarjejeniyar nukiliya ta shekarar 2015 da Amurka ta fice daga ciki. Da kamfanin dillancin labaran Reuters ya nemi jin ƙarin bayani, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi nuni da kalaman mai ba da shawara a kan tsaron ƙasa Jake Sullivan ya yi a ranar Juma'a. Yana mai cewa, mun ga duk bangarorin ciki har da Iran na ba da himma ga batun ɗage takunkuman da kuma komawa kan yarjejeniyar da aka yi malakabi JCPOA, in ji Sullivan. A karon farko, sabbin masu kamuwa da cutar coronavirus a India sun wuce 400,000. Sabbin kamuwa da cutar da aka kirga sama da awanni 24 da suka gabata, an samu mutum 401,993 a cewar ma'aikatar lafiya ta India a jiya Asabar. Jami'an kiwon lafiyar jama'a sun yi imani cewa yawan sabbin kamuwa da cutar watakila ya ninka har sau 5. Kwayar cutar ta nuna mana cewa idan aka barta za ta yadu cikin al'umma, in ji babban masanin cututtuka masu yadu na Amurka Anthony Fauci a wata hira da ya yi da jaridar Indian Press. Ya ci gaba da cewa, idan ba ku mutunta ikon cutar na haifar da mummunar illa ba, za ku shiga cikin matsala. Fauci ya ba da shawarar yin kulle a India. Ya ce a zahiri idan aka yi kulle, saurin yaduwar cutar za ta yi ƙasa. Babu wanda yake so a kulle ƙasarsa, amma idan kai hakan ne kawai na tsawon makonni kaɗan, za a iya samun tasiri matuƙa a kan annobar. Mutane 18 ne suka mutu da safiyar jiya Asabar lokacin da wata gobara ta tashi a sashen kula da masu cutar coronavirus a wani asibiti da ke yammacin India. Hukumomi sun ce an ceto marasa lafiya 30 daga gobarar a wani asibiti da ke Bahar Rouge a jihar Gujarat. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Karaman majalisar dokokin Somalia ta kada kuri'ar kawo ƙarshen ƙarin wa'adin shekaru 2 na mulkin shugaba Muhammad Abdullahi Muhammad bayan wata zanga-zanga a babban birnin kasar a makon da ya gabata. Wakilai 140 na majalisar dukkaninsu sun halarci majalisar domin kada kuri'a ta musamman a jiya Asabar na dakatar da ƙarin shekaru 2 akan mulkin shugaban ƙasar da aka fi sani da farmajo. A wani jawabi da ya yi, shugaba Farmajo ya gode wa majalisar Kane, ya ce Prime Minister Muhammad Hussein Robo zai daura gabar shirye zabe da ke jinkiri tare da daukar muhimman matakai na tsaron zaben. Ya ce Prime Minister zai jagoranci shirye-shirye da gudanarwa da kuma tattaro waɗanda suka sanya hannu akan yarjejeniyar ranar 17 ga watan Satumba shekarar 2020 da kuma shawarwarin kwamitin Baiduwa na ranar 16 ga watan Fabrairun shekarar 2021 da kuma aiwatar da su. Ya kuma ƙara da cewa ma'aikatan gwamnati za su fara shirye-shiryen gudanar da manyan ayyukan da ke gaban su.
Yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole.
Shirin BOA Hausa, kasuwa a kai miki dole.
To assalamu alaikum mu saurare gani nan a kasuwar Muda Lawal inda yake kuma layin masu sai da kayan marmari. Mun san dai wannan lokaci na azumi, jama'a sukan so sayan kayan marmari domin saboda su yi bude baki da shi, musamman kayayyaki irin su lemo, gwanda, kankana da abarba da ayaba. To anan ina tsakiyar wajen da ake wannan hada-hadar kayayyakin ne, to saboda haka zan tattauna wannan al'amura da masu ruwa da tsaki a wannan fanni. To alagatu malam, ko zaka ga mun ka gabatar da kanka?
Assalamu alaikum, sunana Yushawu Abdullahi Aliyu, wanda aka fi sani da mai jama'a mai lemo Muda Lawa, wanda na rike sakataren shari'a na wannan kungiya na Najeriya gaba daya a karkashin
alkalin
Bocin. Sakatari ne na shari'a na wannan kungiya. To kuma Allah ya taimaka, dai muna tafiyar da al'amuran ba wani matsala, saboda membobin mu su samu nutsuwa wuri daya.
Ba ni bayanin yanda al'amuran nan, wato kayayyaki da na gani a gabanka, yanda ya kasance jama'a suke zuwa, kuma me kuke ji daga bakin su a dangane da yawanci idan azumi ya zo za ga kayayyakin wato yakan dan zamanto sun tashi kudin sa?
To wannan tambaya naka ya zo akan gaba daidai, domin jama'a suna ganin kaman yan kasuwa ne suke ƙara kudin kaya ko wani wahala. Shi kayan gwari irin namu wannan na kayan marmari da duk kayan gwari, akwai lokacin da dai samu a shiga kakansa, dole a ci saukin sa. In ya dan karanci wurin nemo shi, masu nemo suka dan wahala, to shine ake dan samun matsalan kayayyakin. Kaman farkon azumi an dan samu matsala na lemo, ya dan yi karanci a kasuwar Muda Lawal. To ba wani abu ne ya kawo shi ko kuma abuci gaba daya, ba wani abu ne saboda ta can din ruwan sama bai samu ba.
Bari dan dakata, na ga wani malami ya zo sayan zato, na zo ne ga yanda jama'a suke sayan kayan bude baki, musamman lemo su mangoro da dai sauran kayayyaki. Yawa, to kai yanzu gashi nan na ganka a wajen mai yawa. To yaya mangoron yake?
Eh, to gaskiya kamar yanzu yanda dai na same shi dai anan, gaskiya na same shi da sauki.
Da sauki ko
fiye da wanda suke turawa akan hanya din nan.
Wato ka zo ainihin wajen gindin maganin?
Maganin
haka ne,
ya yi sauki gaskiya sosai. Dan yanzu ka kama wannan roban a wajen masu turawa ne ka sai shi 150 ko 200, amma ga anan na sai shi naira 100.
Insha Allah,
wani sukan yi adalci, wani kuma gaskiya adalcin babu shi.
To kai wato mangoro ne kawai kake yin bude bakinka da shi ko kuma dai
akwai abubuwa da yawa wanda nakan sai kamar su sweet melon da sauransu?
Haka ne,
yanzu ka ga na sai lemon tsami ne, duk kuma na maganan bude bakin ne.
Haka ne,
yanzu ka ga wannan a dai cikin nan gashi na sai shi naira 100.
Haka ne,
amma yanzu da raka fita bakin hanya nan waje, wannan ya kasa shi 150 ko 200.
Wato ciki dai ainihin ya fi
sauki dan waje.
Ya mana, na ga gashi mai ciniki ya zo ya saye kayayyaki a wajenka.
Kasuwa sai dai mu ce alhamdulillah, muna ƙara godiya wa Allah domin al'amarin da yake tafiya kasuwa. kasuwancin ya fita daidai yanda ya kamata. Muna samun kaya da sauki da rangwame da kyau, kuma wanda mai saya zuwa mai iya kokarin mu mu kyautata masa domin ya ji dadi gobe da wasu.
To gashi wannan mai sayan kayayyakin ya ce da ya tsaya saya a wajen masu tura baro ko kuma a ta waje gara ya shigo ciki saboda kuna da rangwame.
Eh haka al'amarin yake, amma duk da mu da su dai muke saya kuma kudi farahi dai muke da. Sai dai bambancin muna zanne ne a rumfar mu su kuma suna dan yawacawa masu tura wheelbarrow ke. Amma kayan iri ɗaya ne, sannan kuma mu dame kokarin mu rabu da shi komai ya ne muka samu gobe mu je mu sayo wani domin jama'a su taru ne a kasuwanci mu kare su karu mu ji daɗi a tsakanin mu kowa kyau da takuwa.
Na ga kankana nan a jirge.
Ga kankana Allah ya kawo da farkon azumi ko mun samu karancin ta domin sakamakon wacce ma ɗanya ne bata nuna ba. Amma a yanzu cikin yardar Allah sati biyun azumin nan da aka yi an raba biyu kankana ta ƙara kyau ta nuna ta samu ko farashin ma kan samu ƙarin rage. Amma yanzu duk wanda zai iya saya za a iya kuda masa a nuna masa kyanta sannan ya saya.
Sai an ma gwada masa.
Za a iya gwada masa in ya bukata in ta yi masa ya biya. In kuma ka samu fara ne zai iya ajiye saboda yanzu ta nuna lalle. Amma farko ana iya samu za ka iya saya ma ka huda ka samu bacin nuna ba. Sai da kwanakin ta bai cika ba. Tana da adadin kwanakin da take nuna in dai matukar an mata aiki yanda ya kamata.
Wannan kayayyaki daga ina kuke siyo su?
Eh to kayayyaki dai suna fitowa daga wajeje daban-daban. Domin wasu suna fitowa daga Nasarawa kamar mangoro kenan. Ne wamba lemo muna samun sa da bangaren Binoy da kuma kankana muna samun ta yan kudan mu domin nan Jigawa akwai lokal gamman jewa ana samun su nan Bauchi ana samun su a wasu sassa daban-daban gurare dai gashi nan yake ake kawo mana su gurin
insha Allah rin je wajen me a barban nan ba malam ya barba ga ni ga batun a barban
yanzu dai a barba alhamdulillah inda awarba wani sa'in ana samu wani sa'in kuma ta danyi wahala amma yanzu dai ga mun samu ta muna iya sai ta 250 300 400 akwai 500 akwai naira 1000 ma dan kanan hawa ne kowa zo da dan kudin sa
guda
sai kwallo daya akwai 250 akwai 300 akwai 1000 akwai 500 akwai iya kudin ka da iya hagalin ka kawai
na ga ayaba kwanakin baya shigo azumin nan ya dan yi wahala yanzu ya abin take
yanzu ma akwai ayaba yanzu ma akwai wahala saboda kafin azumi take amma yanzu azumi ya zo kuma kafin azumi ya zo an sha waɗinta an saba nazarta yanzu kuma da azumi ya zo kuma ta ɗauke saboda can nan ya yi wahala samu ta ƙada ka ƙare in ba ta ƙara samu sosai ba ya cikin damuna sannan kuma ta dawo saboda ta fara ƙarewa can nan ne.
Wannan kayayyaki daga ina ke kawo maka?
Wannan kaya wani a kayi daga Boko wani kuma kawo a mawa da kuma wani kuma kawo daga wajen Bendel. Di shi ne wannan kawo su wani kuma wani daga nan.
Saya ne? Me ka zo saya? Eh to kaman bude baki na san kake shirye ko yawa kaman da me kake saya ne
eh kayan fufu salad ne kawai nazo ne kan sai kayan fufu salad shikenan sai nama shikenan ba ana gona
hada nama a ya kamata in domin sha ruwa
ba da ma
to nagode yawa ganin nan ma a wajen masu sai da kayan marmarin nan to musamman ma gashi na ga yayanka wata gwanda wato wannan ta kiran kasuwa ce
ai ranke da kayan da haka yake ai gaskiya ka san mukan sayo kaya ne waɗanda mukan ganin cewa insha Allah za su yi wa mai saya domin in ya sha ruwa ya samu nutsuwa ga abin da ya saya shi sa muke duba ainihin kaya salad mai kyau wanda zai yi wa ainihin mai saya zo ka sha ruwa da iyalanka hankalin ka kwanci ba kowane irin buri-burin kaya muke kwasowa ba shi sa ka gan shi haka a takaice
amma suna da tsada mutane suna ce da akwai tsada
to ita tsada dai a takaice kusan za mu iya cewa kamar Allah ne kawo ta domin a da a baya ba haka
amma me yasa tsadan sai a lokacin azumi
to alhamdulillah ka san wasu lokuta zaka samu kayayyaki zaka samu idan an zo daidai lokacin da ake bukatar kayan duniya ko ina tana bukatar sa kamar Ramadan kenan to kaga dole abubuwa su dan hau su dan caccanza a yanda suke a baya domin zaka samu wani ana sai da shi da 500 to yanayin roshin din da ake yi na jama'a dole zai caccanza kaga saboda yawan jama'a
jama'an ya kawo kayan ya canza ya dan bar yanda yake da.
To amma ba gani ba kudi ne a hannun mutane.
To babu kudi kan alhamdulillah amma kuma dai jama'a suna kokari gaskiya wajen dawainiya da gidaje da sauransu. Shi kuma wani kamar abin da ya shafi rashin kudi zan biya baro al'amarin kaman a Ubangiji ita tsadar kanta. Sai dai mu ta neman mafita da kuma fatan alkhairin abin.
Wani malami na ga ya zo saya ban san ko za ka yi magana yan jarida ba malam kana. Na ganka ka zo san kaman ka mu da baki ne ko?
Eh kai mu da baki na zo saya.
To ya kaga kai ke.
Eh ga ka akwai ka amma kuma babu kudi yayi.
Ba kudi. To yanzu a kina.
Eh
ba kudi ya ba.
To gashi dai ana lallabawa. Lalle Allah ya ba mu abun saya kawai. Eh amma magana ne sauki ma babu ai.
Sauki
sauki. Duk lokacin da azumi ya zo haka suke.
Malama gashi dai naga kin zo hada kan bude baki ne ko menene 250
kabeji
kabeji ko to kai ka sayo mata haka
ka bar mata ne
to amma ya kayan ne kaman sun yi dan tsada ne ko ya ne ne
gaskiya kayan yanzu kan yana tsada ba kaman kwanaki lokacin sanyi ba dan lokacin sanyi ya fi sauki kayan akan yanzu
aje harkin gama kenan dame dame ne ke kika sani na bude baki
da kabeji ne da salad
sun yi an haka ko da tsada
gaskiya suna yin tsada
to duka duka yanda ta kasance kenan dangane da batun shigowa wannan kasuwa da nayi domin in duba yanda jama'a suke ji da kuma ganin kayayyakin marmari da yake taimaka musu wajen yin bude baki Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Nigeria.
Shirin BOA Hausa kasuwa akai miki done kasuwa
akai miki done
kasuwa a kasashe ya take kasuwa a kasar mu
jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan rigakafi. Ganin cewa hukumar lafiya ta duniya ta ware ranar 24 zuwa 30 ga watan Afrilu na kowace shekara a matsayin satin rigakafi na duniya, an ware ranakun ne ko kuma satin ne don karfafawa mutane gwiwa game da allurar rigakafi don kariya daga cutuka. Bincike ya nuna cewa rigakafi kan kare miliyoyin mutane daga kamuwa da cutuka a kowace shekara, kuma shine matakin farko da ke kare yaduwar cutuka a tsakanin al'umma. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki a shahararren asibitin Nizamiya na ƙasar Turkiya dake Abuja. Likita, barka da wannan lokaci.
Na sauraron mu, barka da wannan lokaci.
To likita, masu sauraron mu za su so masu ji ƙarin bayani akan wato rigakafi.
Rigakafi wata hanya ce da ake bi yadda za a sa jikin ɗan adam ya samu kamar a ce wata masaniya kan kwayoyin cututtuka, yadda ko da nan gaba zai haɗu da wannan kwayoyin cututtuka sai jikin ya riko jikin ta yaƙi wannan cuta. Kuma ana yin shi ta hanya da dama. Akwai rigakafin da ana iya ɗaukar ita kwayar cutar ce abinda ke kawo cutar, sai a kashe ta sai a sa ta a cikin jikin mutum. Sai kasance cewa ba za ta yi wa mutum illa ba, amma jikin mutum zai gane ta nan gaba. Kuma idan ya haɗu da irin wannan kwayar cutar ko da mai ran kenan wanda za ta iya kawo ciwo, sai da rufuwar jikin shi ta fito da sinadaran da za su yaƙi cutar kafin cutar ta samu shiga ta yi illa cikin jikin mutum. Akwai wanda kuma wani ɓangare ne na kwayar cutar ake ɗauka sai a sa shi a jikin mutum in sai ya kawo irin wannan abin da ake bukata. Sannan kuma akwai ɓangaren wanda shi kuma da a ɗakin bincike ake ɗauka sai a duba a haɗa sinadarin da ya yi kama da wancan kwayar cuta sai a sa shi a jikin ɗan adam, sai jikin ɗan adam ya ɗauki sinadarai wanda za su zama kariya idan ya haɗu da wannan kwayar cuta. Sai kuma na baya-bayan nan da aka yi na kimiyya wato ta irin kamar misali allurar corona da ake ce yadda ake ta hanyar wato genetic studies da ake a Turanci.
Na'am, to likita, menene ma mahimmancin yin rigakafi?
Kamar yadda aka ce rigakafi ya ce magani, to mahimmancin shi kenan ya kasance idan kwayar cuta ta zo ta samu ta shiga cikin ɗan adam ya kasance ba sabon abu ba ne. Jikin ɗan adam ɗin zai fito da sinadaran da za su yaƙi cutar nan cikin ƙanƙanin lokaci, ko ya hana ta yin tasiri kwata-kwata, ko kuma ya rage mata tasiri matuka a jikin ɗan adam ɗin.
Shin kamar wasu cututtuka ne ake iya yin rigakafin su?
To cututtukan suna da yawa. Za mu ba da misali waɗanda mu a nan ƙasashenmu kamar a Najeriya misali ake yi, inda akwai waɗanda ake yi tun daga haihuwar yaro. Bayan an haife shi ana yin rigakafi na farko da ake bayarwa na cutar tarin fuka, da kuma na shan inna, da kuma na kwayar hepatitis wato abinda ke kawo ciwon hanta. Wannan su ne abin da ake fara bayarwa bayan haihuwa. Sannan bayan kamar sati hudu da abinda ya kama aka, akwai wasu kwayoyin cutar irin misali masu kawo gudawa wato irin su rotavirus, akwai irin su sarki haƙora, su shan inna ɗin, su tarin shika wato whooping cough. To da dai abubuwa da dama irin su yellow fever, sai kwanan nan kuma ga su ana maganar malaria da sauransu. Akwai waɗanda aka yi amfani da su can a baya kamar ciwon adana, wanda yanzu wanda ka gani da alamun ya taɓa ciwon adana aƙalla ya haura shekara 50, saboda ba a samun ta yanzu an yaƙi ta, kuma yaƙin an samu nasarar shi ne ta allurar rigakafi.
Ko me yasa aka ware waɗannan ranakun har aka ware su don kawai a ce wannan rana ranar rigakafi ne na duniya?
Abu ne mai mahimmanci, saboda a wayar da kan al'umma ta duniya akan irin gudunmawar da rigakafin nan ta bayar a da da kuma take bayarwa a yanzu, da kuma ake ganin abin da nan gaba rigakafi zai bayar a wurin harkar gudanar da harkokin lafiya. Kamar ɗage da na ba da misali, ba za a manta cewa ta hanyar rigakafi Allah ya taimaka an kau da cutar agana ba, wato smallpox kenan da Turanci. Sannan kuma duk wanda ya san misali cututtuka irin su kyanda, wanda wasu wani bangaren na Najeriya misali ya ke kiranta sharatuwa, da sauransu bakwandauro da sunayenta, wanda ya san ta yadda da ciwon nan yake kamar shekara 20-30 baya, cuta ce mai tsananin gaske. Amma yanzu an samu saukinta, ko da yaro ya samu cutar nan yanzu da wahala ka ga an samu irin waccan matsananciyar cuta. Saboda haka abu ne na faɗakar da mutane irin gudunmawar da alluran rigakafin nan suka bayar a da da kuma suke bayarwa a yanzu, da kuma abin da ake hangen za su iya bayarwa a nan gaba. Zai kasance kenan an yi wa al'umma hoɓɓasa na ganin cewar wannan alluran rigakafi da ake yi sun samu karbuwa, sannan kuma mahukunta ba da ƙarfin gwiwa wajen ba da abin da ya kamata na yin bincike da tabbatar da cewa an samu rigakafi na wasu cututtuka da dama.
To idan dai har za a iya rigakafin cututtuka, me yasa ma kowace cuta ba za a mata rigakafi ba ta a daina ciwo?
To akwai abubuwa da dama da ake lura kafin misali yin allurar rigakafin cuta. Na ɗaya, ana duba ita cutar nan menene tasirinta akan ɗan adam, rayuwar shi, cuta ce da za ta iya kisa, cuta ce da za ta iya lalata wata ƙoda ko wani ɓangare,
wato barazanarta ga ɗan adam ke
barazanarta ga ɗan adam,
sannan
kuma yawanta ga al'umma, sannan kuma ta yaya ake yaɗa ta. Saboda akwai cututtukan da kin ga ai ba za ana ɗaukar su ta ƙwayoyin cuta ba ne, misali irin waɗannan kin ga kenan ba maganar ake rigakafi misali. Amma waɗanda aka ga cewar suna da tasiri a al'umma sosai kuma masu yaduwa ne cikin al'umma, kin ga kenan su ne za a iya zuba sa ƙarfi da ƙarfe wurin samun yadda za a yi allurar rigakafin nan, a hana yaduwar su cikin al'umma, kuma a rage tasirinsu a kan rayuwa ɗan adam gaba ɗaya.
Na'am. To likita, idan muka dawo nan gida ma Najeriya, za ka ga mutane kan gujewa karɓar rigakafi, wani kira za ka yi wa jama'a game da haka?
Akwai dalilai da yasa da mutane ke gujewa karɓar alluran rigakafin nan. Idan har Allah ya sa har ka ce misali wurin gudanar da alluran rigakafin kuma kana hira da mutane, za ka ga maganganu ne da yawa. Amma abin mafi tasiri shi ne rashin yadda. Akwai matuƙar rashin yadda tsakanin masu shugabanci da waɗanda ake shugabanta. Ba zan manta ba lokacin da muna yara, ai kawai mutum ɗaya za a sa ya zaga gari ya ce sarki ya gaishe ku, ya kuma ya gaishe ku, duk mai ɗa ya kawo shi za a yi allurar rigakafi. A wannan lokaci ba wani wanda yake da wani tababa da an yi, za ka ga iyaye duk suna kai ‘ya’yansu ana yi musu. Saboda a wannan lokacin akwai yadda da girmama a tsakanin waɗanda ake mulka da masu mulki. Wannan yana daga cikin gaskiya babban matsalar da aka samu da ya sa yau babu yadda, har waɗanda ake mulka suna ganin cewa masu mulkin su za su iya sai da su, za su iya sa a ba su abin da zai iya cutar da su. Sannan abu na biyu da buƙatar a ce, kamar ƙasashe irin namu, da yawan mu a ce mu ma za mu iya wa kanmu waɗannan allurai, inda ba sai an shigo da su daga wasu wurare ba, aƙalla a ce muna da wasu da za mu iya wa kanmu. To idan mu muke yi, da zai ɗan rage zargi da ake samu. Sannan kuma akwai abubuwan da ake a baya wanda ya kawo fatanci a harkar lafiya. To wannan yana daga cikin shi ma abin da sa ake dan samun matsaloli wurin yadda da allurar rigakafin, saboda ka abubuwa ne da dama da sa ake samuwa.
Ta masu sauraron mu, kada dai ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka, kuma duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato
Dr. Lawal Musa Tahir,
Sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya. A tana cewa rigakafi yafi magani. Mu huta lafiya.
Baki daya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi, za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.